بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana daren Litinin ne da ya daidai da daren 12 ga watan Zulqa'ada, Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1432, daidai da 9 ga watan Oktoba shekara ta 2011. Wannan shine kasad din da muka yi wa lamba da C daga cikin jeren giyar muqaddimar karatun littafin Al-Imam Muslim Ibn al-Hajjaj, wanda a yau dinnan da safe daga kusan karfe 10 saura zuwa wajen 12 muka karkare kasan na farko da muka sanya wa take da ainihin wato A, da kuma kasan na biyu wanda muka yi wa lamba da B. Wannan lamba shi ita ce C. Kamar yadda ainihin wato muka faɗi cewa insha Allahu ta'ala za a fara karatun a yau, sai dai hakikanin al'amari sharar fage da shimfidar wannan littafin ta wuce diyar da muka dauka, musamman kuma in ba ku manta ba, a dazumin tsawaita sharhi akan wasu gabobi waɗanda suke na tarihin Imam Muslim, waɗanda suke da alaka da rayuwar mu ta yau da gobe, da kuma irin yadda muke kokarin tunanin ɗaliban ilimi ya canza daga yadda wasu ke tunanin cewa karatun addini ana yi ne don a samu kuɗi, dan haka sai ya zama karatun wani jali ne da mutum yake yi dan ya samu hanyar da zai samu ainihin kuɗi. Karatun addini ibada ne, da'awa ibada ce, ba a yi domin a samu kuɗi, ana yi ne domin neman yardar Allah madaukakin sarki da kuma yada addinin Allah din. Kamar yadda ainihin kaji mun faɗi, insha Allahu ta'ala a yanzu daren Litinin ne da ya daidai da daren 12 ga watan Zulqa'ada, Hijira na da 1432, daidai da 9 ga watan Oktoba shekara ta 2011. In Allah ya so, za mu ci gaba da karatun wannan shimfiɗa da sharar fage da kuma jawabai da muke dangane da abin da ya shafi littafin Al-Imam Muslim Ibn al-Hajjaj. A inda ku manta ba a ɗazu, nace mafi yawancin bayanan nan da zan rinka gabatarwa ina ɗauko su ne ko ina karanto su daga littafin Al-Imam Muslim Ibn al-Hajjaj wa manhajuhu fi sahihi wa atharuhu fi ilmi al-hadith, wallafar babban malami Sheikh Abu Ubaida mashhur Ali Salman, Allah madaukakin sarki ya saka mai da alkhairi. Wannan littafi mujalladai ne guda biyu kamar yadda ainihin kake gani, wadda Daru Sumai'i suka ainihin buga. A yanzu wannan shimfiɗar da za mu ci gaba insha Allahu ta'ala, wadda ne mata ainihin lamba da cewa ita kuma B, ita kuma in a C, ita kuma insha Allahu ta'ala daga ƙarshenta zan koma ne in dogara da ikon Allah akan littafin malamina mai suna Sheikh Muhammad ibn Sheikh al-Allama Ali ibn Adam ابن موسى الإثيوبي عفى الله تعالى عنه وعن والديه آمين. wannan malami ne wanda in ka so da Hausa sai ka ce buzu ne, ba Balarabe bane, buzu ne, irin buzayen kasar Ethiopia, mana dangin su Bilal. Malamin hadisi ne wanda kamar yadda nake bayani rannan a karatun littafin Ahkamul Jana'iz da muka fara na Nasiruddin Al-Albani, nake cewa an waye gari a yau a cikin garin Makka, ko kuma kace a kasar Makka, babu malami masanin hadisi da ya bayyana kuma wanda ya tunkari karantar da littafan hadisi da ilimin hadisi, ya goge da sanin Larabci da ainihin rera waƙoƙi da ƙwarewa a cikin ilmomi na illa ta hadisi kamar shi, Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi. Wannan malami ya yi sharhin Sahihu Muslim, an kammala sharhin tsab kamar yadda ya gaya mana, amma ba a gama buga shi ba, shi yasa nace kamar yadda ya gaya mana. Tun lokacin da aka buga bugun farko, mu da muke ɗaliban shi na kurkusa kyauta yake ɗauka yake bamu, don haka muqaddimar mujalladi biyu ce. sannan kuma mujalladin farko ya fito haka ya dauka ya bani tsawon shekaru da suka gabata sannan bara bayan mun kammala aikin hajji ya sake kawo mujalladi 17 ya sake ainihin bani ba da jima wannan ba cikin watan azumi daya daga cikin abokan karatu na wani alkali a cikin garin makka shi kuma ke sheda min cewa an buga yanzu har ya kai zuwa mujalladi 22 to wannan yasa muka fara tunanin me yiwa abin zai wuce fiye da yadda malai ya ga mana dan shi da ya ga mana cewa sharhin in an gama buga shi ana sa rai zai kasance mujalladi 25 ne amma a kashin gaskiya saboda Allah mujalladi na 17 din nan fa ya karkare wajen babin sallar juma'a ne da sallar kusufi wanda yake gaba daya bata wuce 1:3 ko 1:4 na sahihu muslim ba dan haka nafi tsammanin ne yuwa yana nufin mujalladai manya manya irin yadda aka fara buga littafin shi aka dawo aka sake buga littafin shi na sunanin nasa'i yayi mana sharhin sunanin nasa'i wanda shi kuma ya zama mujalladi 40 ne da 2 ko da 3 daga baya sai aka dawo aka hade su sai suka zama mujalladai 22 gaba daya ina tsammani lokacin da yace mana mujalladi 25 yana nufin kibda kibdan mujalladai ne yanzu da aka dawo ana buga su haka yadda galibi ake buga littafai a iyakar tsammani na ina ganin in an gama zai kai wajen mujalladi 50 domin gaskiya saboda Allah la tubqi wala tazar ba abin da yake ragewa dangane da sharhin sahihu muslim kap yake tsayawa yana mai tsintar kwarkwata yana mishi ainihin wannan sharhi haka yake yi da fatar baki in yana karantarwa haka kuma yake yi a cikin wannan ainihin littafin nashi ita muqaddimar sai ya sanya mata suna sukutun da guda ya sa mata qurratu aynil muhtaj fi sharhi muqaddimati sahih al-imam muslim ibn al-hajjaj wato faranta idon mabukaci game da sharhin shimfidar littafin imam muslim as-sahih wannan muqaddima kamar yadda nace a cikin mujalladi 2 yayi ta ita an dade da ainihin bugata sai kuma asalin sharhin na sahihu muslim shi kuma sunan shi al-bahr al-muhit as-sajjaj fi sharh sahih al-imam muslim ibn al-hajjaj ma'ana teku wadda ta ainihin kewaya duniya wadda take fama da ainihin wato igiyoyi na ruwa wadanda suke hawa da sauka game da sharhin littafin al-imam muslim abinda wannan sunan yake nufi a takeice shine abinda na fadi cewa zai iyakar kokari ne wajen ganewa da kuma tattauna abubuwan da ainihin wato da yawancin malaman da suka yi sharhin muslim wadanda suka gabace shi suka bari imma suka bari da gangan dan suna ganin cewa babu wata bukata akan haka ko kuma suka bari da gangan imma saboda ya saba ma aqidar da su suke akai saboda kusan duk gaba ɗayan waɗanda suka yi sharhin sahihu muslim ash'ariyawa ne ko kuma waɗanda suke da rudani a cikin ainihin bin tafarkin da imamu muslim din yake akai kamar yadda bayanan yau insha Allah ta'ala za su fayyace mana haka amma wannan malamin namu alhamdulillah malami ne salafi mai kyakkyawar aqida da tunani da bin tafarkin salaf dan haka in yi sharhin wata matsala ya tattauna ya goge raini akai sai yace ka rike sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ahir karka sake ka zama bawan takalidanci ya zama kawai wani ya rata ya maka igiya yana jin ka ba gaira ba sabab shi bai halicce ka ba shi bai biya kudin diyar ka ba Allah madaukakin sarki ya taimake mu daga insha Allah ta'ala akwai maganganu da dama waɗanda zan bi in karanto daga cikin wannan ainihin wato littafi da kuma muqaddima ta shi wannan babban malami mu dai daliban shi galibi ya shahara a wurin mu da sunan mahaifin shi kaji wani ikon Allah mahaifin shi ne mai suna Ali Adam shi sunan shi Muhammad amma kuma galibi a Makka yanzu dan ka ce kana neman malam Muhammad to sai dai ma an ka hada da malam Muhammad Ali Adam amma galibi zaka ji kai an ce Sheikh Muhammad Ali Adam ko galibi Sheikh Ali Adam ina fata an gane dan shi na farko namiji sunan shi Abdul Jalil ta'ayin shi manyan galibi mata ne ya aurar da su Allahu akbar. Zaka zo ka samu daliban duniya sun kwararo ta ko ina, sun zo domin saurare da kuma koyan karatun shi. Kullun yake karatu, kullun a ainihin masallacin dake anguwan Nakasa. Yana nan idan ka fito daga Misfala a cikin garin Makka, ka gangaro yana nan shine masallacin dake kan kwana a dama. A tsallaken hagu kuma ga kamfanin Toshiba nan. To wannan katon masallaci a nan ake wannan karatu kullum bayan sallar Isha. Babu Alhamis, babu Juma'a, babu Asabar, babu Lahadi, kullum ake. Sai dai galibi in lokacin aikin Hajji yayi, saboda yana shiga da awar Alhazai kuma yana tura dalibai, to nan ainihin akan saurara. Amma koda da watan Azumi, wani lokacin galibi akan samu yi da daddare. Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi. Malami ne kuma musnidi ne, bana malami ne wanda yake da isnadodi, kuma malami ne musnadi ne, wato malami ne wanda dalibai da yawa sun jingina jikin shi suna ruwaito waɗannan manya-manyan littafai daga gare shi. Alhamdulillah, ni din ya bani ijazar littafan nan duk baki daya, da kuma mafi yawancin littafan da ya rubuta har zuwa lokacin da ya bani ijazar, din daga baya kuma yazo ya sake rubuta littafai masu dimbin yawa, dan ko bara kusan littafai 11 ya bani banda wannan wanda ya rubuta su, kan ilimin hadisi, ilimin tasrifi, ilimin nahawu da makamantan abubuwan da suka shafi aqida. Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi. Jama'ar musulmi, insha Allah ta'ala a yau ga abubuwan da nake fatar in karasa tattaunawa akai, amma a dazu akwai tuntuban harshe da nayi wajen bayyana wani bangare kadan na daga tarihi na lokacin da nake cewa mahaifiyata Allah ya gafarta mata ta siyar da, sai nace ta siyar da wannan bunsuru naira 45, naira 4 ne, wato naira 400, naira 400 ne da 50, ba naira 45 ba, amma a ciki ne aka bani naira 25 na sai Sahihu Muslim. To sai na kiyaye abin da ni aka bani, amma ban kiyaye abin da aka sai da tauran ba, don ni shi yafi min muhimmanci. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya ce muke. A yanzu insha Allah ta'ala za mu takaita bayani dangane da aqidar al-Imam Muslim da kuma matsayin Imam Muslim a ilmance. Shi Muslim diploma yake da ita ko dan secondary ne? Muslim degree yake da shi ko kuwa masters ko PhD? Muslim professor ne shi ko kuwa yaya? Sannan za mu tattauna dangane da su waye malaman da Imam Muslim yayi karatu a wurin su, daga ciki har da bijimin malami al-Imam al-Bukhari. Amma wani abu mamaki, Imam Muslim ya fi ta'sirantuwa da al-Imam al-Bukhari fiye da kowane malami nashi, hatta malaman da suka karantar da shi tun yana karami, tun daga mahaifin shi Al-Hajjaj dan Muslim din da su malam Muhammad Yahya Az-Zuhali, sai waye gari ya fi ta'sirantuwa da ainihin tarbiya da tunani da dabi'u irin na al-Imam al-Bukhari. Amma abinda zai baka mamaki, kaf a cikin Sahihu Muslim babu inda ya ruwaito hadisi ko kwaya daya daga al-Imam al-Bukhari. Me yasa? Insha Allah ta'ala za mu dan yi tsokaci dangane da wannan matsala. Bayani na gaba shine dangane da littafin al-Imam Muslim. Shin bayan wannan littafin nashi ko ya rubuta waɗansu littafai? Insha Allah ta'ala za mu ji. Sannan karshen tika-tika-tik za mu dawo mu fara tattaunawa dangane da tarihin wannan littafin nashi. Me yasa ya rubuta shi? Wace manufar yake so ya cimma? Yaya ya rubuta littafin? Wani suna ne ya sanya wa littafin? Sunan yanka na littafin insha Allah ta'ala wanda mai littafin ya sa, za mu ji a akai. Wani tsari ne littafin yake akai? Sa'annan yaya sharuɗan littafin suke? Sannan babukan da muke budewa a cikin littafin muna ganin babin kaza, babin kaza, haka Imam Muslim ya yi su, ko kuwa waɗansu malamai ne daga baya suka zo suka ainihin rubuta waɗannan babuka, sannan daga baya kuma wasu suka zo suka zuba su? Za mu tattauna insha Allah. Sa'annan za mu tattauna da ikon Allah dangane da waɗansu littafai waɗanda aka rubuta akan littafin Imam Muslim, waɗanda su kuma sun kasu ne kashi kamar uku. Kashin farko shine sharhohin da aka yi wa littafin. Kashi na biyu mukhtasarat, littafan da aka rubuta a matsayin mukhtasar na Sahihu Muslim. sa'annan kashi na uku insha Allah littafin ilmomi game da ilimin da ke cikin littafin al-Imam Muslim za mu tattauna wannan insha Allah sannan kuma wani tsari ne ni Muhammad Awwal Adam Abu Abdurrahman Al-Albani na daukar wa kaina wajen karantar da ku wannan littafin da sharhin wannan littafin a waɗannan ranaku sannan a waɗannan lokuta insha Allah ta'ala da waɗannan bayanan za mu rufe sai kuma mu ce wata sabuwa wannan sabuwar gwamnati mu fara fadin ta tunda dimi ita ce a ranar Lahadi mai zuwa insha Allah ta'ala karfe 9:30 nan na safin kuma za mu zo muna gayyata dukkan al'umma sannan za mu aika da sanarwa insha Allah ta'ala tashoshin gidajen radio za kuma mu zo za mu kaddamar da karatun littafin Dattijo Baban Abdurrahman Al-Imam Shu'aib An-Nasa'i insha Allah ta'ala a ranar Lahadi karfe 9:30 muna gayyatar kowa da ya samu ainihin halartowa domin ainihin wato karantar da littafin Al-Imam An-Nasa'i in Allah ya so Allah madaukakin sarki ya taimaka a dazu daga cikin abubuwan da muke fadi mun fadi ainihin wato bayanai dangane da abin da ya shafi dabi'u na Al-Imam Muslim wata magana mai matukar muhimmanci da na tsallake ta na manta ta ban fadi ba ita ce dangane da irin alheri da kyautatawa da sadakoki da gabatar da alherai da dukiya da Imam Muslim yake ina son in amfani da wannan damar ne in na karanto mana in jawo hankalin mu sai mu fahimci haka malaman farko suke haka kuma waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa suke sai mu tsaya muga yaya malaman mu suke a yanzu sannan wace hanya ce za a dauki gyara dangane da haka malam mashhur yace wa kana rahimahullahu ta'ala kaseeral ihsani ila an-nasi Imam Muslim ya kasance mai yawan alheri ga mutane hatta nu'ita bi muhsanin sabur har sai da ainihin wato nay sabur har sai da ainihin akai siffanta shi ko ake mai laqabi da mutumin kirkin garin nay sabur saboda yawan alheri ga ainihin mutane Allahu akbar wannan magana babu shakka ta shahara a wurin malamai inda al-Imam az-Zahabi a cikin mujalladi na 14 shafi na 69 a cikin littafin Siru Alamin Nubala a lokacin da yake siffanta Junaidu yake cewa ahlu Khurasan amma ahlu annahum a'tau al-qalb was-saha Junaid Sheikh al-Qawm babban malami ne daga cikin malaman tarbiyya da aqida Imam az-Zahabi da yazo kawo tarihin shi a cikin ainihin littafin Siru Alamin Nubala shi ma malami ne dan kasar Nay Sabur sai yake cewa su dama mutanen garin Nay Sabur wato mutanen garin su Muslim mutane ne waɗanda Allah ba su zuciya wadda take da kana'a suna da wadatar zuci sannan kuma suna da alheri suna da ainihin kyauta ba su da karayar zuci ba su da tsoron talauci aka ce wa sa'adahu ala zalika amlakuhu wa diya'uhu wa tijaratuhu na daga cikin abubuwan da suka taimaka wa musulmi wajen wannan alheri shine dukiyar cantashi da muka fadi a dazu da kuma gonaki da kasuwancin shi wasafahu abdussalam al-mubarak furi bi qawlihi laqad kana ubayyun nafs afifaha hatta annahu lam yaqbal minnatan min ahadin aka ce imamu muslim ya kasance mutum ne wanda yake mai yalwatar zuci ba shi da kuncin zuciya da tsoron talauci sannan kuma yana da kamewa daga dukiyar jama'a har sai da ya kasance babu wanda ya taba mishi gori ko kuma babu wanda shi Imam Muslim din ya taba yiwa gori wasafahu Abdul Aziz Ad-Dihlawi fi Bustan Al-Muhaddisin bi annahu maghtaba ahadan fi hayati daga cikin dabi'un shi aka ce bai taba gulman wani ba bai taba cin naman wani ko yin tsegumin wani ba wala baraba wala shatam bai taba dukan wani dan zalunci ko kuma ya zagi wani ba wala ajaba min zalika malam mashhur yace duk wannan ba abin mamaki bane fa huwa yattasifu bima wasafa bihi ahlun sabur ya siffantu da dabi'un mutanen garin Nay Sabur min annahum ahlu riyasati wa siyasa mutane ne waɗanda suke da shugabanci da kuma ainihin iya gudanar da jama'a, wa husna malaka, sannan sun iya mallaka kansu, wato suna da self control, ba mutane ne marasa kan gado da natsuwa ba. Wa wadi'in lil ashiya'i fi mawadi'iha, sannan kuma duk abin da ya dace haka zaka ga ainihin waɗannan mutane su ne. Wa bil jumla, malam mashhur yace ka gare a takeice, fa inna manaqibahu mashkura, darajojin al-Imam Muslim shahararru ne, wasiratahu mashkura, sannan tarihin shi abin yabawa ne. In ba ku manta ba, mun karanto waɗannan ainihin gabobi. Allah madaukakin sarki ya saka Imam Muslim da alkhairi. Jama'a, kun ji yadda malaman da suke, kamar yadda Allah madaukakin sarki ce, sunnatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhir. Akwai da yawa haka malaman da suke tun daga kan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Muslim ya ruwaito cikin Sahih Muslim, wata rana da la'asar sakaliya rana ta tafi za ta fadi, Annabi da shi da sahabi Abu Dharr suna wajen dutsen Uhud. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, Abu Dharr ya ce, kaga wannan dutse na Uhud? Sai ce, yace da Allah zai mallaka min zinaran da yake girman shi. Yace to ba za a same ni cikin ruwa ba, kuma ba zan kwana da kotaro ba, duk zan rabe wa jama'a shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Dan haka Annabi sahihi ne, yana da alheri, ba shi da ganin kyashi, ba shi da ruwa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Kissar Baqawiyya shahararriya ce wadda al-Imam Ahmad da Abu Dawud suka ruwaito ta da ingantaccen isnadi. Da yazo Musulun ta wurin Annabi sallallahu alaihi wa sallam, ya zauna bayan an yi mishi alkhairai da hidima, da ya tashi zai juya, Annabi ya kawo raguna guda 100 ya bashi. Baqawiyya ya kada raguna ya tafi, da yaje sai ya tsaya a badalar ƙauyen su, wato kofar ƙauyen su, yayi ihu, jama'ar ƙauye duk suka taru baki daya suka ce lafiya, yace lafiya kalau. Yace izhabu fa aslimu inda Muhammadin fa inna Muhammadan yu'ti ata'a man la yakhsha al-faqr. Yace ku je ku musulunta a wurin Muhammadu, Muhammadu na kyauta kyautar wanda baya tsoron talauci. Aka ce akai ka gane? Yace ku dubi ragunan nan, kyauta ya bani da zan taho tsaraba. Wa yake irin wannan kyautar? Rago 100, rago 100, sai dai shata da yake siffanta wasu iyayen gidan shi. Daga cikin su akwai sarkin Daura da ya rasu, ya kashe zuciyar shata da kyauta. Akwai Garban Bici da ya rasu, shi ma ya kashe zuciyar shata da alheri. Sannan sai kuma inda shata ke cewa binni zani in sheke ayata, in komai kuma ba'a komai, yana wani dattijo da shi ma ya rasu balan gaggawaka. Waɗannan mutane guda uku sun rufe zuciyar shata da alheri, amma iyayen gidan shata kenan. Amma namu mai gidan ya fi iyayen gidan shata alheri sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama. Ina fatan an gane. Allah madaukakin sarki ya taimaka don waɗannan mutanen. Sai da suka yi wa shata alheri, sai da ya koma yana cewa sarkin Daura duk abin da zai mishi yanzu kuma gyara ne, ma'ana kamar aka yi siyayya a yi gyara, wato duk abin da ya yi yanzu gyara ne kawai. Allah madaukakin sarki ya taimaka mun. Dan haka jama'a, kun ji Annabi sallallahu alaihi wa sallama ba shi da ruwa, Abu Bakr ba shi da ruwa, Umar ba shi da ruwa, haka Usman, haka Ali, duk ba su da ruwa. Yaya akai malaman mu a waɗannan zamanna suka fi kowa ruwa, har ta kai da wahala malami ya fitar da zakka ko ya sadaka, har abin ya shiga salam magana sai a ce ragon malam. Shi malam yana son mai maiko amma mai arha, sai a ce san banza kamar malami. Waɗannan maganganun tare da cewa cin mutunci ne da malanta da addinin musulunci, amma kuma an samu ɗabi'un wasu malamai a ƙasar nan su suka taimaka wa irin waɗannan cin mutunci da kuma salon magana da suka biyo baya. Shi yasa komai sai aka waye gari an rena malamai. Duk wanda ya biyo baya sakamakon abubuwan da muka faɗi a baya ne a ɗazu, ka je ka saurari kasar mai lamba A da B na rashin aikin yi da dama daga cikin malaman suka samu kansu. Shi yasa wata shekara wasu yara da watan azumi da suka tashi sai suka ɗauko wani tashe wanda yake na wulaƙanci ne, aka samu yaro aka ɗauro mishi rawani, aka samu ƴar tsohuwar babban riga aka sa mishi, gashi nan ya taho a karkace kan shi haka, yara suna liman ina za ka ne, yana zan baggari ne tsada hatsi te yawa kai ka ji wulakanci liman ina za ka ne wai zai baggari ne tsada hatsi ta yawa nace dan wulakanci ba wanda zai baggari sai liman saboda tsadar hatsi te yawa duk waɗannan abubuwan gaskiya idan an bi ta barawo to abi ta mabi sau babu shakka mutane da yawa sun rena malamai a kasashen nan namu babu shakka kuma su ma malaman da yawa sun taimaka wajen wannan renin da aka yi musu dan haka a cikin wannan makaranta ta Madarul Hadisi Salafiya na daga cikin manufofinmu shine tarbiyyar samari da gyara musu tunani akan ire-iren waɗannan tarihin bayin Allah da ake kawowa sai ku rinka kokari kuna kwaikwayon su shi yasa duk dalibin da yake son ya ga tarihi na gaskiya na malamai da malanta to ya lazimci karanta littafin Siru Alamin Nubala littafi ne wanda a musulunci kaf ba a samu irin shi wajen tace da bayyana ingantattun halaye da dabi'u na malaman kirki mutanen arziki tun daga kan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama har aka koma kan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama har shekara 700 ta farkon musulunci a inda zaka ga inda abun duniya baya tsonewa malamai ido a inda zaka ga malamai irin su Abu Hanifa ibar kudi suke suna baiwa daliban su jali inda zaka ga ainihin malamai irin su al-Imam Abu Hanifa karfafa daliban su suke ta hanyar su bude musu wasu shaguna a cikin kasuwanni su ba su jali dan su taimaka musu wajen gudanar da kasuwanci ka ga ya min inda irin waɗannan malaman zasu zauna a kofar gidan wane suna jiran zakka ko kuma a gansa ainihin a ofishin hukuma alhazai suna jiran ainihin ko ta fadi ga sassa bana su samu ainihin kujera aiki haji ko umra Allah madaukakin sarki ya taimaka dan haka jama'ar musulmi kun ji wannan to bayan wannan sai kamar yadda muka fara bayyanawa cewa Imam Muslim ya yawo ya shiga kasashe mabambanta masu dimbin yawa wanda duk mun bayyana waɗannan al'amura dazu da safe insha Allah ta'ala naka abinda muke fata ga duk wanda yake sauraron mu dai ya koma ya saurari waɗannan kasusuwa guda biyu insha Allah abinda ya rage yanzu dangane da aqidar Imam Muslim kamar yadda muka ce Imam Muslim mazhabin shi mazhabi ne na ainihin salaf haka aqidar shi aqida ce ta salaf wannan da shedar littafan shi baki daya da kuma shedar da manya-manyan malamai suka ainihin fadi akan shi daga ciki akwai ainihin al-Imam Abu Usman as-Sabuni al-Imam Abu Usman as-Sabuni wanda mutumin garin su Imam Muslim ne wanda ya rasu bayan Imam Muslim da kusan shekara 200 da wani abu ya rasu hijira na da shekara 449 Allah madaukakin sarki ya gafarta mai ya rubuta littafi inda ya sanya wa littafin aqidatus salaf ashabul hadith ko kuma aqidatus salaf wa ashabul hadith aqidar malaman salaf wadanda sune malaman hadisi ko kuma aqidar malaman salaf tare da aqidar malaman hadisi ya bayyana cewa alamatu ahli sunna da alamomin ahli sunna sai ya ce wa ihda alamatuhum daya daga cikin alamomin ahli sunna hubbuhum li a'immati sunna soyayya da suke wa limaman sunna wa ulama'i hada kuma ainihin malaman sunna wa ansari hada kuma masu taimakawa sunna wa awliya'i hada waɗanda suke kaunarta wa naqala an kutaybah ibn sa'id ibn sa'id asma'a jama'atin min ha'ula'il ulama ma'ana daga cikin alamomin ahli sunna shine na farko a ganshi ainihin yana son malaman sunna yana son duk wasu masu taimakawa sunna duk masu kaunar sunna yana kaunar su babban malamin Imam Muslim daga cikin manyan malaman shi kamar yadda muka ambata a dazu al-Imam Qutaybah dan Sa'id ya lissafo sunayen wasu manya-manya daga cikin malaman sunna sai yace wa anna hubbahum alamatan li ahli sunna alamatan li ahli sunna kaunar su to alama ce ga ainihin ahli sunna thumma qala sai yace wa ma alhaqtu bi haula alladhina dhakara Qutaybah rahimahullah anna man ahabbahum fa huwa sahibu sunna min a'immati ahli alhadith alladhina bihim yuqtaduna wa yahdihim wa bihadihim yuhtadun bayan da malam sabuni mai ba mai littafin safutu tafasir ba kaji wannan ya rasu yanzu fiye da shekara ainihin wato 900 da suka gabata wannan wani sabuni ne mutumin gaskasan ne sabo to bayan da ainihin wato ya gama ambata su da waɗanda malam Qutaiba ya ambata, sai ya ce to ni kuma zan biyo baya har wayo da sunan wasu limamai daga cikin malaman hadisi waɗanda da su ake koyi sannan da shiriyar su ake kwaikwaya, wa min jumlatihim wa shi'atihim anfusuhum yu'adduna, yace na daga cikin ainihin wato jumillar su da kuma tawagar su ake kididdige su daga cikin su, wa zakara min bainihim al-imam Muslim ibn al-Hajjaj, yace daga cikin waɗanda ake kididdige su ake saka su cikin malaman ahli sunna akwai Muslim dan Hajjaj. Sai malam yace faqad wa qad hufizat lana atharun yarwiha Muslim fi ithbati al-ulu lillahi azza wa jalla, Imam Muslim ya ainihin ruwaito hadisai da maganganu waɗanda suke tabbatar da cewa yana da aqida salaf, daga cikin inda aka gane haka shine yadda da yayi ya rinka kwararo hadisai da ke tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki madaukaki ne kuma yana sama da dukkanin ainihin halittun shi. Wa kaza kalamuhu fi mas'alatil lafzi sayati al-kalamu alayhi insha Allah, haka magana dangane da maganganun da muka fara dazu, magana cewa al-Qur'ani magana Allah ne, al-Qur'ani ba halitta bane daga cikin halittun Allah, al-Qur'ani magana Allah ne kuma siffa ce daga cikin siffofin Allah. Mai karatu in yana karantawa yana karanta magana Allah ne, yadda aka ji karatun haka Allah ya fadi, babu canjin harafi babu ƙari. Amma muryar da kake saurare fa to muryar shi makarancin ce, amma asalin karatun fa daga wurin Allah madaukakin sarki ne. To Imam Muslim yana da wannan aqidar. Bayan nan in baka manta ba daga cikin jumillar abubuwan da ainihin na fadi cewa insha Allah ta'ala za mu tattauna akai, daga ciki akwai bayani dangane da matsayin Imam Muslim a ilmance. A zamanin su Imam Muslim ba a gwada karatu da ainihin secondary ko primary ko diploma ko degree ko masters ko PhD ko kuma professorship, waɗannan academic titles daga baya ne suka ainihin shigo. Amma hakikanin al'amari malamai suna da ma'aunai waɗanda suke aunawa da su tun a wancan lokaci a gane cewa wane ya kai muƙura, a inda malam ainihin mashhuri yake cewa wa mimma ma ba alimna anna al-imama Muslim imamun min a'immatil fiqh illa anna shuhratahu qamat ala taballu'ihi fi ilmi al-hadisi wa taqaddumihi fi. Bayanan da muka gabatar suna nuna maka cewa imamu ma a imamu Muslim na daga cikin manyan limamai na fiqh, sai dai kuma sai ya fi shahara a bangaren ainihin hadisi da kuma ainihin ilmin hadisi da kuma irin yadda ya shige gaban da yawa daga cikin malaman hadisi. Wa qad ajma'at ala zalika aqwalu mutarjimihi, duk malaman da ainihin wato suka yi tarihin imamu Muslim baki ɗayan su sun haɗu akan cewa imamu Muslim babban malami ne daga cikin ainihin wato manyan malamai na duniyar hadisi. Allahu akbar. Daga cikin waɗanda suka yi tarihin imamu Muslim akwai al-imamu Abdurrahman ibn Abi Hatim al-Razi, Allah ya gafarta musu. Ya yi yabo na alheri dangane da Imam Muslim ga abin da yake cewa, kana siqatan min al-huffaz, ya kasance amintacce ne daga cikin manya-manyan mahaddata. To duk wanda kaji malamai sun ce mishi amintacce a wancan lokaci ko suka ce mishi mahaddaci, to ya gama kaiwa katni. Ba haka ba sa faɗin wannan kalma, ba kalma ce wanda yake kawai saboda wani malami ya dan yi maka tafsiri ko wani karatu ka ji dadi sai ka ce wani mahaddaci ne ko kuma alaramma ne, a'a kalma ce wanda kamar yadda ka san yanzu sai mutun ya karantu sannan zai iya samun degree ko ya samu masters ko ya samu PhD ko ya samu professor tare da irin sakacin da ya biyo baya, ba shi muke magana ba. Amma academically in za a bi duk wanda kaji an ce mishi professor, to ya kai ya komo ne a cikin ilimi a wannan zamanin. To haka duk wanda a da kaji an ce ya kasance siqa ko kuma hafizun ko kuma min al-huffaz ko makamantan haka. Maganar da Abdurrahman ya fadi kenan a mujalladi na 8 shafi na 182 zuwa 183 a cikin littafin shi al-Jarh wa al-Ta'dil. Shi ku al-Imam al-Khatib al-Baghdadi cewa ya ahadul a'imma min huffaz al-hadith, ɗaya daga cikin limamai. To haka ce limami a hadisi fa ba limami ake nufi na sallar juma'a ba, ba limami ake nufi na ainihin karɓar zakafi da kai ba, ba kuma limami ne ake nufi mai rike kandiri ya hawa ainihin minbari ranar Idi ba. Limami na ilimi ake nufi, ana nufin yana daga cikin jagororin ilimi wato abin da kenan a zamanance zaka iya cewa authority of the field, wato ya kai a ce shi hukuma ne a cikin wannan fage, to shi ake nufi da ainihin limami. Wannan magana tana nan a cikin mujalladi na 13 shafi na 100 daidai a cikin littafin tarihu Baghdad. Malam Sim'ani da Ibn Batish suka ce waye ahadu, cewa suka yi ahadu a immatid duniya. Imam Muslim ɗaya daga cikin limaman duniya ne. Wannan magana tana nan a cikin littafin Al-Ansab na ainihin Malam Sim'ani, mujalladi na 10 shafi na 155 da littafin At-Tamyiz wal Fasl na ainihin wato Ibn Batish a cikin mujalladi na 1 shafi na 337. Ibn Khillikana wani babban malami ne, yace ahadul a'immatil huffaz wa a'lamil muhaddisin. Imam Muslim ɗaya daga cikin limamai ne mahaddata kuma jagorori a cikin ainihin hadisi, ya faɗi wannan a cikin littafin shi a cikin Wafayatul A'yan a cikin mujalladi na 5 shafi na 194. Al-Imam Abu Bakar Al-Jarud shi kuwa ce waye min awiyatil ilmi. Imam Muslim ba wai yana da buhun ilimi ba, a'a shi kanshi buhu ne daga cikin buhunan ilimi. Imam Muslim wannan magana tana nan a cikin littafin ainihin At-Tahzib a mujalladi na 10 shafi na 115. Almajirin Imam Muslim mai suna Muhammad dan Abdul Wahhab Al-Farra cewa ya kana Muslim ibn Al-Hajjaj min ulama'in nas. Imam Muslim na daga cikin malaman mutane, wa min awiyatil ilm, yana daga cikin buhunan ilimi, yace wa ma alimtuhu illa khayran, kuma ni dai ban san shi ba sai a matsayin mutumin kirki, mutumin arziki. Kun ji maganganun da malamai suka dangane da ainihin wato Al-Imam Muslim ibn Al-Hajjaj. Waɗannan maganganun kamar yadda na faɗi takaitattun maganganu ne jama'a, domin Imam Muslim shi kanshi makaranta ce, littafin shi kuma wata makaranta ce daban. Dan haka duk abubuwan da muke faɗi tun daga farkon karatuttukan nan har zuwa wannan kaset din na uku, babu shakka muna ainihin takaitawa ne kwarai da gaske. Karshe imamu ko kuma ash-sheikh mashhur yake cewa wa kad zaharat makanatuhu al-haqiqiyya wa ishtaharat ba'da ta'lifihi sahihihi. Matsayin shi na gaskiya da kuma shaharar shi ta fi bayyana ne a bayan da ya rubuta wannan littafi wanda zamu fara karantawa. Hatta qala Ibn Hajar, har sai da wani babban limamin duniya Al-Imam Ibn Hajar mai blogul Marami yace hasana li muslimin fi kitabihi hadhun azimun mufritun lam yahsul li ahadin mithluhu. Imam Muslim a cikin rubuta littafin nan nashi ya samu wata daraja mai girma wadda ta kai ta komo, wadda wani bai samu ire-iren wannan ainihin darajar ba. Wannan magana ya faɗe ta a cikin mujalladi na 10 shafi na 114 a littafin shi Tahzibut Tahzib. Wa kad kana lahu rahimahullahu wa iyana fi ilmi al-hadisi duraba la yufaddiluhum wa akharuna yufaddilunahu farafa'ahu Allahu tabaraka wa ta'ala bi kitabihi sahih. Kafin ya rubuta littafin nashi yana da sa'o'i waɗanda kullum ake jayayya, su suka fi shi ko shi ya fi su. Yana rubuta littafin sai aka ce shikenan ƙurƙus, an gane cewa ya fi su. Ina fata an gane. Imam An-Nawawi ku cewa yake ajma'u ala jalalatihi, malaman duniya sun hadu akan darajar Imam Muslim, wa imamatihi da jagorancin shi, wa ulumi martabatihi da kuma ainihin daukakan martabar shi, wa akbaru dalail ala zalika kitabuhu sahih. Mafi girman dalili da ke nuna matsayin shi da daukakan shi shine wannan littafin nashi, allazi lam yujad fi kitabin qablahu wala ba'dahu min husn at-tartib wa talkhis turuq al-hadith. Wanda kafin Imam Muslim da bayan Imam Muslim ba samu wani littafi wanda ya ainihin kai nashi balle ya fi nashi ba wajen can tsari, haka har bayan shi har Sahihul Bukhari bai kai Sahihu Muslim ba a wannan bangaren. Shi yasa wani alƙalin gasar cece kuce tsakanin malamai ko kuma ainihin wato tsakanin littattafai yake cewa ta shajara qaumun fil Bukhari wa Muslimun ladayya wa qalu ayu zaini taqaddama fa qultu laqad faqa al Bukhari sihatan wa faqa fi husni sina'ati Muslimun. Karanta muqaddimar Subul Salam sharhin blog al Maram daga ƙarin bayani dangane da waɗannan maganganu. Bukhari yafi inganci ko Muslim? Bukhari ya fi kyan tsari ko kuwa Muslim, sai yace to masu maganganu cikin maganganun su suna jayayya a gabana, Bukhari ya fi ko Muslim ya fi? Nace shine sai na raba musu gaddama, nace gaskiya wajen inganci Bukhari ya fi, amma wajen kyan tsari da tattara hanyoyin hadisi a takaice a wuri guda, to wannan kuma Muslim ya zarce wa Bukhari. Wannan magana ita ce kat dangane da wata matsala da ya kamata mu tattauna, shin tsakanin Bukhari da Muslim wanne yafi inganci? Magana da mafi yawancin malamai suke akai, musamman malaman gabas, naka ce malaman gabas ana nufin kasashen Iraki da ainihin Naysabur da kasashen Sham da ainihin malaman Hijaz da makamantansu, su ne akan cewa Bukhari shine yafi inganci. Wannan magana ita ce daidai. Amma su malaman yamma, naka ce malaman yamma kuma abinda ake nufi su ne su al-Imam Ibn al-Arabi da ainihin malaman da suke makamantansu su Baji da su makamantan waɗannan irin malaman, su kuma suna gabatar da Sahihu Muslim a wajen inganci. Amma ingantacciyar magana ita ce Sahihul Bukhari ya fi inganci, amma wajen kyan tsari da sauƙin karatu da kuma a tattara maka abu ɗaya a wuri guda ba tare da an baza maka shi ba, to wannan sai ainihin littafin Imam Muslim. Malam Abdullahi Gwandu Balaraban mutanen yamma cewa yayi sahihuhu ba'da al-Qur'ani afdalu kullu kitabin wa bihi al-mu'awwalu kitabu sayyidil wara wa dhabu anhu bima yaquluhu al-kazzabu sannafahu fil masjid al-harami inda maqami maulid al-kiram. Malam Abdullahi Gwandu Fulatani ne, amma mutanen kasar nan saboda yadda ya kai matuƙa wajen daraja da ilimi a hannunsu, sai suke kiran shi da cewa Balaraban mutanen yamma. A cikin littafin shi mai suna Sirajul Qari, wanda Malam Muntaka Kumasi Allah ya gafarta musu yawa sharhi, ya sanya mishi Miftahul Qari, yake cewa sahihuhu ba'da al-Qur'ani afdalu, sahihul Bukhari bayan Qur'ani shi yafi inganci, shi yafi falala. Kullu kitabin wa bihi al-mu'awwal, kowane littafi in ya kai ya komo, to yana tikewa ne da yace Bukhari ya ruwaito, Bukhari ya ruwaito, shi kanshi Muslim Bukharin yake kwaikwaya, shi yasa yayi abin da yayi. Ko kun fahimta? Kullu kitabin wa bihi al-mu'awwal, kitabu sayyidil wara wa dhabu anhu bima yaquluhu al-kazzabu, yace sahihul Bukhari littafi ne da ya tattara sunnoni na fiyayyen halitta, sannan kuma ya rinka tace duk abubuwan da basu inganta daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Abinda yasa yake da muhimmanci akai a tattauna wannan matsalar, saboda ɗaliban ilimi, musamman saboda yawan su a wannan zamanin suna da ganganci, wai sai suka dauka da muka tara littafai, wai littafan kawai muka tara, ba zuwa muka yi wurin malamai muka yi karatu ba, sakamakon haka sai suke ganin cewa bari su ainihin tara littafai su ma wai da haka ba su karatu. Sakamakon haka sai ka ji tun daga karatun isnadi da fadin sunayen malamai da fadin sunayen littafan, sai ka ji ba daidai suke ba, kamar yadda da ba suka ce man akhadha al-uluma bighayri shaykhin yudillu 'ala as-sirat al-mustaqim wa taltabisu al-umuru 'alayka hatta tasira adalla min tumar hakim. Inda littafi ne zai karantar da kai ba malami ba, to zaka rikice kuma sai ka fi kowa bata, kuma sai ka haifar da fitina. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Abin da yake faruwa idan ka dauki littafan da malaman yammacin duniya suka rubuta, to zaka ji in suka ce wa fis sahihi, to abin da suke nufi fa Muslim. Dan haka in kana karatun littafan Ibn al-Arabi kamar Ahkamul Qur'an kamar Aridatul Ahwazi, ko kuma kana karatun littafai ir-iran littafan Ibn Rushd kamar Bidayatul Mujtahidi wa Nihayatul Muqtasid da littafai sharhohin Muwatta irin waɗanda su Baji suka yi da makamantansu, zaka ji suna cewa wa fis sahihi, to ba sahihul Bukhari su suke nufi ba, in suka yi itlaqi suna nufin sahihi Muslim ne. Kaga wajibi ne ka san wannan dan ka tantance. Amma ka koma wurin malaman gabashin duniya irin su Imam Nawawi da irin su Al-Iraqi, su kuma in ka ji sun ce wa fis sahihi, to Bukhari suke nufi. Kaga wannan wani abu ne wanda sai ka je gaban malamai ka zauna ka yi hakuri, sun koya maka sannan zaka iya, kuma wannan yana buƙatar ka yi hakurin da juriya wadda za ta dauki lokaci, kamar yadda a dazu muka kai muka komo a inda mai magana yake cewa akhilan tanalal ilma illa bi sittatin sa'um bika amma jumu'iha bi bayani,
ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وإرشاد أستاذي وطول زماني
da baka samu karatu da ilimi ba sai ka zan kana da basira sai ka zama ainihin kana da hakuri kana da juriya baka'un wa hirsun kana da kwadayi kana da ainihin juriya wastibaru wa bulghatun kana da kudi wa irshadu ustazin sai ka samu gogaggen malami wanda zai dora ka akan hanya ya koya maka karatu wa tudu zamani sannan sai an dade ana karatu amma in ka kosa ne ai marmaza ai maka sojan ujuku a biya maka wannan babin cin doki kai marmaza za ai yake taimake mu haka jama'ar musulmi kun ji abin da babban malami al-Imam an-Nawawi yake cewa bayan da ainihin al-Imam Muslim ya rubuta wannan littafi duk wani cece ku ce da wasu sa'o'in shi da suke da jayayya akai sai ya bayyana cewa ashe dai ya fi su Allah madaukakin sarki ya taimaka su waye malaman da Imam Muslim ya karatu ligiji gamji kaji dai daga cikin malaman shi na farko akwai mahaifin shi Al-Hajjaj dan Muslim domin malami ne daga cikin manyan malamai daga cikin malaman shi akwai ainihin Al-Imam Ishaq dan Rawiya da Qutayba dan Sa'id wadanda duk mun ainihin gabatar da su a dazu idan baka manta Al-Imam Az-Zahabi da yazo cikin Siru Alamin Nubala mujalladi na 12 tun daga shafi na 558 zuwa 561 hakanan Al-Hafiz Al-Mizzi a cikin littafin shi Tahzibul Kamal waɗannan malamai sai da suka kwararo sunayen malaman Al-Imam Muslim fiye da 213 fiye da 213 wato sama da 200 kenan a takaice waɗannan malamai dukkanin su Al-Imam Muslim ya zauna a gaban su ya ainihin koyi karatu dan haka malam mashhur ya zage kwanduwar shi sai da ya kwararo sunayen ainihin waɗannan malamai kaffin su da takaitattun tarihin su da matsayin su a ilimi da kuma nuna a ina ne su din suka yi karatu ko kuma yaushe ne ainihin aka haife su yaushe ne ainihin suka rasu al-imam ko kuma ash-shaykh mashhur sai da ya kwararo sunayen ainihin ire-iren waɗannan malamai shi ma sama da ainihin 200 din dan sai da ya kawo kamar yadda gashi a gabana sunayen malamai guda 219 sannan sai ya ce waɗannan shahararru kenan sanannu daga cikin malaman Imam Muslim amma akwai kuma dindin malamai waɗanda al-Imam Muslim ya yi karatu a wurin su domin a zamanin da ana gane ainihin karatun ka ne da gurgurdan malaman da ka bayyana ka yi karatu a wurin su a yanzu kuma wai dalibi so yake ya nuna cewa shi bai yi karatu gurin kowa ba wai shi da kanshi ne kawai ya samu karatun to bamu sani ba wahayi aka yi mishi ko kuma wata tabayyada ce aka tofa mishi daga haka ya tashi ya haddace komai bamu je sanya aka yi ba Allah madaukakin sarki ya taimake mu an taba lissafa wasu malamai daga cikin malaman duniyar ilimi aka ce malaman Imam Muslim ne amma wannan kuskure ne domin kuma aibi ne idan malami bai karantar da kai ba kace ya karantar da kai don aibin farko shine ƙarya ce aibi ne kai kuma baka karantar da wani ba saboda runto kace dalibin ka ne domin me domin aibin farko shine kai ƙarya to akwai wasu malamai waɗanda da kuskure ne aka ce malaman Imam Muslim ne daga ciki akwai Hajjaj dan Minhal daga ciki akwai Haramiyu dan Hafs dan Umar har wayo akwai Hammadu dan Hassan dan Anbasa waɗannan na daga cikin kadan haka Muhammad dan Umar dan Abdullahi haka nan Muhammad Ibn Nasr Al-Marwazi haka nan Muhammad dan Yunus Al-Jammal haka nan Al-Haisam dan Kharija haka nan Al-Walid dan Muslim wanda yake Al-Qurashi Abu Al-Abbas Dimashqi haka nan Abbas Ibn Razma duk waɗannan an lissafa su cewa Imam Muslim yayi karatu a wurin su amma kuskure ne ba gaskiya bane akwai Makhlad dan Hussein shi ma an yi wannan kuskuren aka ce malamin Imam Muslim ne akwai Wahab dan Zam'a hakanan akwai Abdullahi dan Zubair wato al-Imam al-Humaydi wanda Imam al-Bukhari ya kawo hadisin shi hadisin farko a cikin Sahihu al-Bukhari ba malamin Imam Muslim bane haka Malik dan Isma'il an-Nahdi ba malamin Imam Muslim bane hakanan Ibrahim dan Khalid ainihin wato Abu Saurin al-Kalbi al-Baghdadi haka Abdullahi dan Jarrah haka Ibrahim dan Umar dan Abul Wazir Abu Ishaqa waɗannan dukkan su Imam Muslim bai yi karatu a wurin su ba a ƙashin gaskiya hakanan Sheban dan Abdulrahman
Abu Muawiya, duk waɗannan ba malaman Imam Muslim bane. Waɗancan da malam mashhur ya kawo guda 219 dukkan su malaman Imam Muslim ne waɗanda kuma ya kawo hadisan su a cikin Sahihu Muslim. To amma akwai wasu malamai waɗanda Imam Muslim ya karatu a wurin su waɗanda kuma Imam Muslim bai kawo hadisan su a cikin ainihin wato Sahihu Muslim din ba kamar yadda ainihin ka sani. Daga ciki akwai al-Imam al-Bukhari, amma gaskiyar lamari mas'ala dangane da me yasa bai kawo Imam al-Bukhari a cikin malaman da ya kawo cikin hadisan shi na Sahihu Muslim ba, mas'ala ce wadda zan amsa ta insha Allah ta'ala a cikin karatun farko-farkon Sahihu Muslim din. Akwai inda munasaba ta fi dacewa, don haka abinu bashin ta insha Allah ta'ala. Allah madaukakin sarki ya taimaka. To ya rubuta waɗansu littafan kenan, tunda har an samu ya ruwaito hadisai a wurin waɗansu malamai waɗanda a ƙashin gaskiya saboda Allah ba a taɓa jin sunansu a cikin wannan littafin nashi Sahihu Muslim ba. Gaskiya ne Imam Muslim ya rubuta manya-manyan littafai, amma abin mamaki an samu kaɗan daga cikinsu an buga, amma da yawa daga ciki wasu har yanzu malamai ba su kammala gano su. Muka ce ba a kammala gano su ba, saboda yanzu duniyar ilimi ta fi faɗi fiye da yadda al'amarin yake a da. A da al'amarin yana da kunci, yana da sauki. Shekaru 50 da suka gabata Malam Nasiruddin Al-Albani, Allah ya gafarta mai, ya ainihin ɗauko littafin Sharhul Aqidatu Tahawiyya, yayi tahqiqi, yayi takhrijin hadisan, ya buga. Sai aka ce ai ƙarya yake yi wannan littafin. Shi ya rubuta shi da kanshi, yayi wa Ibn Abil Izz Al-Hanafi ƙaryar cewa Ibn Abil Izz Al-Hanafi ya rubuta shi shekara 700 da ta wuce. Malam Nasiruddin Al-Albani mutum ne mai raha, sai yayi dariya, yayi raha, yace subhanaka hadha buhtanun azim. Amma sai kai matsala wurin babban malami Bin Baz, sai Bin Baz yayi takariji ga littafin, wa ana ya sanya albarka a littafin, yayi rubutu aka buga, ya tabbatar da haka. Amma da Bin Baz ya tashi gabatar da matsala, sai gabatar da ita a taron Radidatul Alamin Islam, yace jama'ar musulmi na ba ku cigiyar littafin Al-Aqidatu Tahawiyya tare da sharhinta, wanda Ibn Abil Izz Al-Hanafi yace taro na gaba wanda bi ya samo ya zo da shi. Sai ga manya-manyan malamai daga kasashen Iraq, da kasashen Maghrib, da kasashen India sun zo da littafin. Wani ma tsohon bugu ne rubutun hannu gara ta fara ci, wani akwai rubutun malamin da ya gabatu shekara 500, wani ya miƙe sai ya ce a cikin taskar kakana na same ta, wani ya ce a cikin taskiran malami na aka samu wannan. Gashi nan sai aka zauna aka buga wannan. Usmaniyan mutane ne suka so su sa hasada, abin shikenan, matsala ta ƙari. Wato mutane ba su san malaman hadisi ba ne, malamin hadisi ba zai yadda ya ƙarya ba, sai dai zai zo da abin da mai yiwa ya fi ƙarfin ƙwaƙwalan mutane. To ba daidai ba ne, mutumin da yake hidimar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya sake yi ƙarya, mutuncin shi ya zube da mutuncin duk abin da zai karanta. Don haka Imam al-Bukhari da uwar shi ta saka mishi kuɗi a cikin buhu da zai tafi karatu a cikin tarihin da muke kawo muku ɗazu cewa mahaifiyar shi ce ta tara kuɗi ta bashi ya je karatu. A lokacin ka san halinka da mata, madadin ta zuba mishi kuɗin tun a gida, sai ta kunno a zani, sai da aka zo sai da ya shiga jirgin ruwa, sai ta kwanto zani, sai ta ce to ungo, sai ta saka mai a jaka, kai a hankali. To ashe akwai wani hatsabibin barawo ya ga sanda uwar Bukhari ta saka mai wannan kuɗi. Ana cikin tafiya sai ya yi shela ga masu jirgin ruwa cewa an sace mai kuɗi. Sai ya dubi irin tsumman da uwar Imam al-Bukhari ta kulla waɗannan kuɗi, sai ya siffanta wannan tsumma ya ce kuɗin a kulle suke a wannan tsumma. Aka tashi aka fara bincike, amma kafin bincike sai da aka yi sanarwa jama'a wanda ya san ya ɗauki kuɗin mutumin nan ya fito da su, don in aka gano to babu shakka za a ci mutuncin duk wanda ya ainihin yi wannan sata, kuma za a je duk inda aka tsaya sai an fallashe shi an tona asirin shi. Sai Imam al-Bukhari ya gane wannan mutum yana ishara ne zuwa ga kuɗin can da uwar shi ta bashi. Amma fa kuɗin nan ka sani su ne jani money, su ne pocket money, su ne garin rogo money, su ne littattafai money, su ne komai school fees. sai Imam al-Bukhari sai ya faki idan su sai ya zaro kudin sai ya jefa su cikin ruwa sai da ya zauna saboda ni kada a zo bincike a gano waɗannan kudi cikin jakar shi kafin a yi turka-turkar tabbatar da gaske shi ko ƙarye shi mutunci ya tabu da aka zo aka gama caji ba a ga kudi ba aka ce to kai bawan Allah ba ga kudi ba sai kai hakuri tunda dama ƙarya yake sai ce to ba komai shikenan amma fa ya ga san da Imam al-Bukhari ya jefa kudin sai da suka fita sai ya kira shi ya ce kai kai na ilimi wato kai yanzu nan saboda kada in ci kudin ka shine kai mugunta ka jefa su sai Imam al-Bukhari ya ce a yace sunana Muhammad dan Isma'il daga mawara an-nahari nake ana can bayan kasashen Iran da sauransu ina tsoran abinda ka kala akan wanda ya saci kudin ka ka atuhunce ni da su kafin a gano gaskiya ta sunana ya baci shi yasa naga cewa da wata asarar gwamma wata da in yi asarar mutunci gwamma in yi ta kudi shine na jefa su a ruwa yace saboda zan je karatun hadisin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke wannan irin karatun ba sa yadda mutuncin su ya tabu to kaji sai sa ƙaryata malamin hadisi ba magana ce mai sauki ba magana ce mai sauki ba Allah madaukakin sarki ya taimake mu Imam Muslim ya rubuta manyan littafai kamar yadda muka faɗi littafin shi dai as-sahih yana daga cikin waɗanda suka kubuta gaba ɗaya babu abin da ya bata cikin shi babu kuma abin da ya faɗi kamar yadda zaka zo ka ji Ibn Salah zai tabbatar mana da wannan magana insha Allah haka daga ciki akwai wani babban littafi da ya rubuta At-Tabaqat malam mashhuri yayi tahqiqin wannan littafi At-Tabaqat a cikin mujalladi 2 mashhuri yayi tahqiqin wannan littafi gashi kamar yadda kake gani a hannuna wannan yana ɗaya daga cikin littafan da al-Imam Muslim dan Hajjaj ainihin ya rubuta jama'a saboda ga ruwa nan sai wasu su shigo daga ciki a karu wasu kuma ainihin sai su shiga cikin wadancan azuzuwa insha Allah na gaba din nan sai su kara matsowa wasu su zauna nan sai su fuskanci haka Allahu akbar wasu sai su shiga cikin wancan aji da ke baya jama'a banda ajin da mata suke Allah sai ɗaliban makarantar su tsaya su musu jagoranci wajen a shiga ciki sai dai ayi a hankali akwai gilasai na wunduna da Allah kada su fashe Allah madaukakin sarki ya taimaka alkhairi ne Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu da wannan ruwa da yake sauka to jama'ar musulmi kun ji Imam Muslim daga cikin dafan da ya rubuta akwai kitabu tamyiz wannan littafi akan ilimin hadisi ne da ilimin jarhu wa ta'dil da kuma tarihin ainihin malaman hadisi amma wannan littafin iya abin da ka gani a hannuna shine iyakacin abin da malamai suka samu amma ana tsammanin littafin zai ninka haka wajen 10 ko 20 amma iyakar abin da ainihin aka samu kenan shi yasa saboda yadda malamai suka dade ana buƙatar wannan littafin a yadda ka gani shi haka da aka buga shi sai kuma aka sake shi kyauta akan internet duk wanda yake so zai iya zuwa ya kwafo amma dai mu wannan nuska ce wadda muka ainihin siya wadda ainihin aka buga ta an yi wannan littafi bugu biyu a iyakar sanina a yanzu bugun farko wanda Malam Saleh dan Ahmad Sabit Dayyan ya ainihin yi aiki akan tahqiqin shi sannan sai bugu na biyu wanda Dr. Abdul Qadir Mustafa Muhammadi ya ainihin yi aiki akan tahqiqin shi wanda Darubun al-Jawzi suka buga a yayin da wannan kuma Darubun Hazmin sune ainihin suka buga shi jama'a waɗannan kaɗan daga cikin tafan da al-Imam Muslim ya rubuta kenan in ba haka ba haƙiƙanin al'amari Imam Muslim ya rubuta littafai masu ainihin dimbin yawa Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'ar musulmi kamar yadda nace ita wannan shimfiɗa da wannan ainihin wato sharar fage wadda muke yin ta muna taƙaito ta ne ƙwarai da gaske don haka insha Allahu ta'ala zan yi ƙoƙarin taƙaitawa a wannan wuri dangane da abin da ya shafi waɗannan bayanai domin in shiga wani ɓangare in Allah so amma dai daga ƙarshe ina fatan ɗaliban ilimi su nemi waɗannan littattafai su karanta. Daga ciki akwai shi al-Imam Muslim ibn al-Hajjaj wa manhajuhu fi sahih wa atharuhu fi ilm al-hadith, malam mashhur shi ainihin wato rubuta wannan littafi. Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi. Sa'annan daga cikin malaman da na san sun yi rubutu a baya-bayan nan dangane da al-Imam Muslim da littafin shi, akwai babban malamin hadisi wanda yake tsohon ainihin wato HOD ne na bangaren sunna dake Jami'ar Islamiyya, wato na HOD ne na department na ainihin sunna da hadisi. Gashi nan wani professor ne mai suna Rabi' ibn Hadi Umair al-Madkhali, yana ɗaya daga cikin almajiran al-Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani waɗanda Albani ya karantar da su tun farko-farkon karatunsu a rayuwarsu. Ya manyanta ƙwarai da gaske. Dan wani lokaci da na ziyarce shi ainihin a gidansa a Makka, wallahi yana kwanci akan katifa ko tashi baya iya yi. Ya manyanta ƙwarai da gaske. Yanzu yana kusan shekara 78 ko da tara a duniya. Kaɗan ya rage a 80. Kaji littafin shi mai suna Manhajul Imam Muslim fi tartibi kitabihi sahih wa dahdi shubahatin haulaha, tafarkin Imam Muslim da kuma ainihin wato tsarin yadda ya tsara littafin shi as-sahih da kuma rugurguza hujjojin wasu makiya Allah game da littafin. Akwai wasu waɗanda suke maganganun banza game da littafin. A cikin waɗannan muqaddimomi ko kuma karatutuka insha Allahu ta'ala za mu ainihin tabbatar da ire-iren waɗannan shubohi nasu da kuma ɗan bayanai da za mu rinƙa lokaci zuwa lokaci insha Allah. Allah madaukakin sarki ya taimaka mana. Jama'ar musulmi, dangane da sunan littafin, a tsari na musulunci duk wani littafi da duk wata lacca da duk wani ma'azi da mai gabatarwa zai gabatar ya cancanta shi da kanshi ya sanyawa wannan ainihin wato littafi ko wa'azi ko lacca suna, wannan shine yake dauke shakka da kokwanto game da al'amarin da zai biyo baya. Kuma wannan sunan galibi shi yake bayyana hakikanin manufar littafin. Daga cikin malaman da suka shahara akan wannan dabi'ar a nan kurkusan mu a gida sune Sheikh Usman Dan Fodio da Malam Abdullahi Gwandu da Muhammadu Bello Sarkin Musulmi. Waɗannan malamai namu guda uku suna daga cikin malaman da suka fi kowaɗanne malamai ainihin wato ba da muhimmanci game da kowane littafi su sanya mai suna a farko, a ƙarshen shi kuma su sake ainihin faɗin sunan littafin. Allah madaukakin sarki ya gafarta musu. Ba ma an samu kuma da yawa wasu malaman ba su sanya wa littafin su suna, kamar su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Da yawa littafin Ibn Taymiyyah baya sanya musu sunaye. Galibi Ibn al-Qayyim shi ya biya rinka radan yawon littafan suna bayan malamin shi Ibn Taymiyyah ya rasu, domin Ibn al-Qayyim ya fi kowa sanin Ibn Taymiyyah a cikin duniyar ilimi da karatu, wadan kuma ga saboda sai da ya zauna tare da shi har shekara 16, kuma zama ne na su kusan kwana tare, a tashi tare, a daure su tare, a sake su tare. Hasali ƙarshen daure ma Ibn Taymiyyah mutuwa yayi ya bar Ibn al-Qayyim a cikin kurkuku, ba fito da Ibn al-Qayyim ba sai da ainihin Ibn Taymiyyah ya ainihin rasu aka yi mishi ainihin sallah. Babu shakka sanin sunan littafi suna na inganci yana daga cikin tsarin malamai, ba kamar yadda a kasashen mu muke ba, sai a ce risala, sai a ce ahlami, sai a ce ishmawi, sai a ce iziyya, sai a ce qurdabi, sai a ce askari, sai a ce qawaidi. Duk waɗannan littattafan gaba ɗaya ba su ne sunayen da masu littattafan suka sanya musu. Duka risala ba sunanta risala ba, tana da sunanta. Kuma ka karanta sharhin da ne wa muqaddimar ta na faɗi sunanta na gaskiya wanda mai littafin ya sa mata sunan yanka. Haka Sahihul Bukhari da ake cewa ba sunan shi Sahihul Bukhari ba, ya shahara da haka ne. Kamar yadda yaro akan haife shi sai ainihin ya shahara da wani suna daban sabanin sunan shi na yanka. To gaskiyar lamari jama'a, duk wani littafi na musulunci ba a rasa shi da ingantaccen sunan shi sai dai in mai littafin ya manta ko kuma ya yi sassauci ko kuma wani dalili ya sa bai sanya mishi suna ba. Saboda haka yana daga cikin sunna jama'a tantance sunayen littafi, wani bangare ne na ilimin hadisi, wani bangare ne na ilimin sunna, wani bangare ne na ilimin tahqiqi. ga wani littafi mai suna al-unwan as-sahih lil kitab ta'rifuhu wa ahmiyatuhu wasa'il ma'rifatihi wa ihkamihi amsalatun lil akhfa'i fihi. Wannan littafin yana karantar da kai sanin suna ingantacce na kowane littafi da bayani akan wannan ilimin da muhimmancin shi da kuma misalin wasu kurakurai da suka faru da ainihin waɗansu littattafai waɗanda ake kiransu da waɗansu sunaye waɗanda ba su ne sunayensu ba, kamar yadda yake wata matsala wadda take usainar wannan matsala ce idan wannan ta zama hasanatta ita ce mai ita ce matsala dangane da littafin bawana aka ce nashi ne ya tabbata nashi ne ko ba nashi ba. Akwai wasu littafai da yawa waɗanda aka danganta su zuwa ga wasu malamai waɗanda ba su suka rubuta su ba. Ni kaina na gano wannan daga shekara 13 da ta gabata zuwa yanzu da nake mubasharanta aikin tattara littafan ɗan Fodiyo Shehu da Abdullahi da Bello. Akwai littattafai da yawa, littattafan na Abdullahi Gwandu ne amma sai a ce na Shehu Usmanu ne, littattafan na Bello ne amma sai a ce na Gwandu ne, littattafan na Gwandu ne sai a ce na Bello ne. An yi irin wannan rudani shi yasa yana daga cikin aikin da nayi na tsaya na tantance sai kowanne akan computer na kirkiro mishi nashi file din daban. Littattafan Abdullahi Gwandu ga sunan na tace su, idan an samu kuskure sai in bayyana yaya aka yi ni na gano kuskuren kuma yaya aka yi na gano abin da yake daidai. Wannan yana daga cikin ainihin ayyukan da in Allah so nayi kuma nake kan yi dangane da waɗannan littafai har zuwa ainihin makon ƙarshe na azumin da ya gabata, shine ainihin inda na tsaya dangane da wannan aiki. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Dan haka jama'ar musulmi, wannan littafi na Imam Muslim yana da suna wanda in Allah so mu yi wa zamu dan tattauna akai a yau din nan. Amma kar ku manta a lokacin da muka zo muqaddima irin wannan takaratun littafin Bukhari, na zo muku da wani littafi mai suna Tahqiqu Ismayi Sahihaini Wasmi Jami'i Tirmidhi. Tabbatar da sunan Bukhari da Muslim, Sahihul Bukhari da Muslim mai sunan su na gaskiya da kuma tabbatar da sunan Tirmidhi. A lokacin hawwan ya rubuto tambaya, dan Allah menene sunan gaskiya na Sahihul Muslim? Nace in Allah so sai randa nazo karantar da Sahihul Muslim din. To ga ranar a yau, kamar yadda a wancan lokacin wani ya sake tambaya ta bayan mun fita menene gaskiyar sunan littafin Tirmidhi, shi ma nace sai mun zo karantar da littafin Tirmidhi din. Da muka zo fara karatun kuwa a masallacin Juma'a mu Aljami'i Salafi na muciya na faɗi suna na haƙiƙa na ainihin littafin Al-Imam At-Tirmidhi din. A yau gashi insha Allah ta'ala zan faɗi suna na gaskiya na wannan littafin tare da 'yan tattaunawa waɗanda za su iya biyo baya insha Allah. Babban malami Sheikh Ahmad Muhammad Shakir, Allah ya gafarta mishi, ya rubuta wani littafi da ya sanya wa littafin Tashihul Kutub wa Sun'ul Faharis Al-Ilmiyya ko Al-Mu'jama wa Kayfiyatu Dhabtil Kitabi wa Sabqul Muslimina Al-Ifrinja fi Dhalika. Jaran littattafai da kuma yi wa littattafai sihirasa, wato table of content da ake a ƙarshen littattafai ko a farkon su na Turanci ne, da kuma yadda ainihin ake gyara littattafai a inganta su, yace wannan aiki ne wanda yake musulmi ne suka fara rigayar Turawa akan haka. Kaga wannan littafin, saboda Ahmad Shakir baban shi Sheikhul Azhar yana daga cikin manyan malamai da suka kware a wannan fagen, shi kuma dan ya tsaya ya koya a hannun mahaifin shi, dan haka yayi tahqiqi littafai da yawa. Daga ciki akwai littafin Ar-Risala ta Al-Imam Shafi'i da kuma ya fara aikin Tirmidhi da aikin Musnad al-Imam Ahmad, Allah madaukakin sarki ya dauki ran shi bai karasa ba, Allah ya gafarta mishi. Wato abinda wannan magana take cewa shine galibin masu buga littafai su kudi suke nema, dan haka kawai da sun samu littafi kayan sai su je su buga shi, ba za su tsaya su yi aiki ko su samu malamai waɗanda suka kware game da aikin tacewa a tabbatar da komai ba, kawai sai su buga. Dan haka sai ga an samu matsaloli akan ainihin abubuwan da ya shafi sunayen littafai, ko kuma wani lokacin ma fa sunan mai littafi akan dauki wani suna a dankara wanda ba shine mai littafin ba, kamar sharhin Abu Dauda Aunul Ma'bud da aka sa Shamsul Haq Al-Abadi, ko dai ba shi ya rubuta littafin ba. Allah madaukakin sarki ya kiyaye, aikin aiki ne. Ga wani littafi da wani babban malami Malam Abdulsalam Harun ya rubuta shi mai suna Tahqiqun Nusus wa Nashriha, mana bayani dangane da tantance nasoshi da kuma yada su. Wannan kuma yace tawfiqun nusus wa dabta'a inda almuhaddithina ad-doktor Muwaffiq ibn Abdullah ibn Abdul Qadir daga Jami'a Ummul Qura, sannan wani kuma daga ainihin wato jami'a ta ainihin Dubai shi kuma yace daruratu tawfiq alhadith alsharif min masadiri wadannan kadan ne daga cikin ayyukan dan ku gane idan ka sanya wa dalibai karatun littafin ahlari zaka karantar da su na farko sai ka ka cikakken tarihin mai littafin da tarihin littafin sannan menene suna na gaskiya na littafin kuma me yasa mai littafin ya rubuta shi kuma sai ka buga wata alama tambaya ita ce shin malam Abdurrahman ya karasa wannan littafin ko bai karasa shi ba wannan wata babbar tambaya ce a cikin babin littafin mu na fiqhun Najeriya ko ka san da ita shin littafin qawaidi wane ne ya rubuta shi dan a jikin littafin qawaidi babu sunan wanda ya rubuta shi kuma babu tarihi babu garin da aka rubuto shi babu bayanin komai dangane da littafin shin me sunan shi na gaskiya duk wannan sai ka je kai karatu a hannun malamai waɗanda suka yi karatu ingantacce shine zaka iya fanfayyacewa da tantance waɗannan abubuwa kuma dole ne a tsaya ai wa ilimi wannan hidimar domin ya cancanta baka ganin rigarka akwai mai yi mata visa daban akwai mai buga botar daban akwai wanda yake mata kwado da linzami daban in aka gama akwai wanda zai buga dan kwado da linzamin ya miƙe akwai wanda zai goge akwai wanda zai wanki akwai wanda zai kada bula akwai wanda zai kaza baka ganin takalminka ma balu dinuka addininka mai maka ba zaka tsaya kai mishi wannan dalla dalla ba sai a ce mu ba ruwanmu da kalkala mu ba ruwanmu da san iyawa amma kake wa motar ka kalkala kake wa ainihin gidanka kalkala shin kowace katakulan mata kake aura ka sa a cikin gidanka amma addininka ne koma menene a halin kana da awar malanta kowane irin littafi da kowane irin bugu sai ka jawo ka ce kai zaka karantar da jama'a Allah madaukakin sarki ya kiyaye hakikanin al'amari babban dalilin da ya haifar da wannan musibar ita ce da yawan waɗanda ke da'awar ilimin wallahi alazim ƙarya suke galibi ba su karatu a hannun malaman da suka karanta waɗannan abubuwan ba dan haka wasu ba su taba jin labaran ire-iren waɗannan abubuwan ba amma fa waɗannan abubuwa sanannu ne tunda aka fara ilimi har zuwa yanzu kuma haka ainihin suke Allah madaukakin sarki ya taimaka Malam Abdul Fattah Abu Ghudda mu fara da shi a cikin wannan littafin nashi yayi kokarin tabbatar da ainihin wato sunan wannan littafi akan cewa hakikanin sunan wannan littafin na al-Imam Muslim sunan shi hakika na gaskiya wanda yake a iya fahimtar da Malam Abdul Fattah Abu Ghudda yayi ita ce al-Musnad as-Sahih بنقل العدل عن العدل الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم wannan shine sunan yanka wanda malam Abdul Fattah Abu Ghudda ya fadi cewa shine sunan da ake ganin mai littafin wato shi Imam Muslim ya sanya wa littafin al-Musnad as-Sahih بنقل العدل عن العدل الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم amma fa Abu Ghudda shi kanshi ba ya tabbatar da wannan maganar bane wato ya dauko ta ne daga wasu malamai waɗanda ake ganin cewa su kuma sun dauko ta ne daga wasu waɗanda su ma ake ganin sun dauko ta ne daga Imam Muslim amma akwai mafi rinjayen shakka dangane da wannan maganar abin da aka sani shine al-Imam Muslim a wurare da dama ga abin da yake cewa صنفت هذا المسند الصحيح ما ربط wannan littafi al-musnad as-sahih ya fadi ire-iren waɗannan maganganu a inda yake cewa min 300,000 hadisin masmu'a na tara hadisi waɗanda kunne na ne yaji daga bakin malamai na daga ainihin wato malamai daga hadisan da na karbo 300 hadisi 300 waɗanda na ji su a wurin malamai na su na zuba a cikin wannan littafi haka a wani wurin ma aka ji shi Imam Muslim ya kira shi da al-Musnad as-Sahih gaskiyan lamari sai Malam Abdul Fattah Abu Ghudda Allah ya gafarta mai yace shi yana ganin Imam Muslim da sauran malaman da suka rinka fadin al-Musnad as-Sahih sun rinka ainihin wato fadin haka ne ba dan komai ba sai dan ainihin wato su takaita wajen sunan amma asalin sunan shine kamar yadda ainihin wato kaji na karanto cewa Abdul Fattah Abu Ghudda yana ganin cewa wannan shine gaskiyan lamari na ainihin wato sunan littafin al-Imam Muslim Ibn al-Hajjaj Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To amma gaskiya shi wannan malamin nawa da nace muku dazu wanda ke zauna a garin Makka a yanzu a cikin wannan littafin nashi mai suna Qurratu Ainul Muhtaj ya tabbatar karara bayan da ya dibo waɗancan maganganun daga inda Abu Ghudda ya dauko su, domin Abu Ghudda ya dauko su ne daga littafin Fihrasa ta ainihin wato Al-Imam Ibn Khair, Ibn Khair Al-Ishbili, tsakanin shi da Imam Muslim kusan ainihin shekara 400 ce da 50 da wani abu, shine ya ainihin fadi cewa sunan ainihin wannan littafi Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min As-Sunan bi Naql Al-Adl an Al-Adl Ar-Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Galibin waɗanda aka ji sun faɗi duk waɗannan maganganun na sunan wannan littafin galibin su daga nan suka samu. Dan haka Malam Abdul Fattah Abu Ghudda yace akwai lokacin da ya rinka kai ziyara ƙasar Maroko wurin ainihin wato Sarki Hassan na Maroko, shine baban wannan na yanzu kenan. A lokacin da suka rinka tattaunawa har aka gano wani bugu na Sahihu Muslim wanda a jikin shi akwai rubutun da ke tabbatar da wannan sunan, amma fa rubutun hannun ba na ainihin wato Imam Muslim bane. Sai dai ana ganin malaman hadisi sun zauna sun yi aiki na musamman akan wannan nuska, dan haka ake ganin wannan sunan da suka tabbatar to suna ne wanda yake babu shakka ya tabbata. Amma waɗannan maganganun su ne ƙarshe sai shi Malam Muhammad Ali Adam yake cewa walam yadhkura fi dhalika mustanadahuma, waɗannan malaman da suka ambaci sunan wannan littafin, malami na farko shine ainihin al-Imam Abu Bakar dan Muhammad ibn Khair al-Ishbili, da ainihin sauran wasu malamai waɗanda kamar yadda ne ishara, misali al-Qasim dan Yusuf at-Tujaibi wanda shi kuma tsakanin shi da Imam Muslim da rasuwa ma kusan shekara 600 ce, dukkanin su sun ambaci wannan sunan. Amma Malam Muhammad Ali Adam yace sun fada ne, basu fadi wani isnadi nasu wanda zai dogara har zuwa ga Imam Muslim ba. Dan haka ƙarshen shi kanshi sai yace wallahu ta'ala a'lam, Allah madaukakin sarki shi yafi sanin daidai. Dan haka gaskiyar lamari littafin Sahihu Muslim iyakacin sunan da malamai ke tabbatar mishi kenan wanda ake ganin azato shine sunan da Imam Muslim ya sanya mishi, shine Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min As-Sunan bi Naql Al-Adl an Al-Adl Ar-Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wato littafin da yake cike da isnadodi masu inganci amma yana takaitawa wajen rawaito sunnonin da mutanen kirki ke karbuwa daga mutanen kirki har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Dan haka jama'a kun ji iyakacin abin da iliminmu da masaniyarmu suka tike akai dangane da sunan wannan littafi. Amma fa ba laifi bane dan ka kira shi da Sahihu Muslim ko dan ka kira shi da ko ka kira Bukhari da Sahihul Bukhari ko ka kira Ahlari da Ahlari ko Ishmawi da Ishmawi ko Iziya da Iziya ko Risala da Risala ko Mukhtasar da Mukhtasar ko Qawaidi da Qawaidi, ba laifi bane. Amma abinda muke cewa menene haƙiƙanin sunan, kamar kai ne ana ce maka ainihin dan Asabe ko dan Lami, sai zama ashe haƙiƙanin sunanka Ibrahim ne ko Musa, amma nan kira ka da dan Asabe baka damuwa, nan kira ka da dan Lami baka damuwa, kaga ba laifi bane kenan. To saboda haka babu malamin da ya taba aibanta a kira waɗannan tafai da waɗannan sunaye. Amma kuma ana so ne ka gane muhimmancin gano sunan littafi na taimakawa wajen gane haƙiƙanin ma'anar littafi, kamar yadda lakcoci na da nake yi gano sunan su na gaskiya na iya taimaka maka ka gane haƙiƙanin manufar lakcar, ko kun fahimta? To daga cikin hanyoyin da ake gano suna na gaskiya na littafi jama'a, wannan malami da muka gabatar da littafin shi ya faɗi waɗannan irin hanyoyi. Na farko a samu tabbace a jikin rubutun hannun littafin da hannun mai littafin ya faɗi sunan, kamar littattafan ɗan hodiyo akan samu rubutun hannun ɗan hodiyo ko rubutun hannun Abdullahi Gwandu misali littafin Kifayatu Du'afa'i Sudan na je har gidan Abdullahi Gwandu na ganshi da rubutun hannun Abdullahi Gwandu ina fata an gane a cikin garin birnin Kebbi a inda ainihin da rubutun hannun shi wanda ya sanya wa littafin Kifayatu Du'afa'i Sudan da kuma dalilin da yasa ya sanya wa littafin to kaga irin wannan zai gamsar da kai domin me littafin ne ya kiraye ainihin wannan da wannan suna Allah madaukakin sarki ya taimaka na biyu ko a samu daga rubutun hannun almajirin me littafin kuma ya tabbatar da cewa ya kwafo haka ne daga kwafin me littafin na uku kuma sai a samu wani wuri wanda babu makawa da littafin da kanshi ya ambaci sunan littafin a wani wuri a littafin shi a cikin wani littafin shi sai ce ko ma ka duba littafi na mai suna kaza 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 to wannan ma hanya ce daga cikin hanyoyin wanda daga cikin waɗannan hanyoyin har wa yau kamar yadda ainihin wato muka faɗi ko a ƙarshen littafin ko a wani wuri kuma a cikin littafin a sake jin ya faɗi ainihin sunan littafin waɗannan dai kaɗan ne daga hanyoyin da ainihin wato malamai suka bayyana wanda kana buƙatar ka je ka koyi wannan ilimi kuma ka samu waɗannan littafai ainihin ka karanta insha Allahu ta'ala za su taimaka maka mu dai saboda yadda aka saba da kuma yadda ainihin wato yake a takaice za mu ci gaba da kiran sunan littafin da Sahihu Muslim tunda mu da kanmu mun tabbatar da cewa ba IB bane ina fata an gane sai dai a wata nuska dazu wadda ainihin wato ina mai ita ko yazo da Allah ya miko ta wata sabuwar nuska an samu ainihin wannan madaba'ar sun buga da wannan ainihin sunan littafin wanda insha Allahu ta'ala diddai irin abubuwan da muke fadi din ne dangane da tsarin littafin kuma shine na farko dai shi littafin Imam Muslim yadda ya tsara shi ba irin tsarin Bukhari bane Bukhari in ya kulla babi game da sallah in ya kawo hadisan sallah zai iya komawa wani wurin waɗannan hadisan ya sake maimaita su zai iya sake maimaita hadisan da wani lafazi ko da wani isnadi ko da wata riwaya ko kuma doguwa ko gajeruwa to Imam Muslim shi ba haka yake ba yana hada dukkanin hadisan da suka shafi sallah a babi ɗaya ne ba za ka sake ganin hadisan ya maimaita su Imam Muslim ba za ka sake ganin ya maimaita wani wuri ba daga cikin tsarin wannan littafin shine al-Imam Muslim yakan yi kokarin tattaro isnadi guda daya ya tattara isnadin wato isnadin hadisi guda daya yana nuna ga inda aka dan samu bambancin ga inda aka dan samu bambancin sannan sai kawo maka ainihin matanin hadisi Imam An-Nasa'i yakan ainihin yi wannan dabi'a ita ma Imam Muslim ko Allah madaukakin sarki ya taimaka sannan dangane da shara wannan kadan ne daga cikin tsarin littafin saboda waɗannan abubuwa ne da zan yawan maimaita su muna karatun littafin dan haka ba zan ba su muhimmancin a bata lokacin fadin su a yanzu ba daga cikin sharadin littafin shine Imam Muslim ya shardanta cewa duk baki ɗayan abin da zai tabbatar a cikin wannan littafin nashi sai wanda yake ya tabbata kuma ya inganta ta hanyar karbowar mutanen kirki daga ainihin mutanen kirki to sai dai wata matsala wadda Imam Muslim ya kai ya komo a kanta wannan matsalar ita ce shin mutumin da aka tabbatar almajirin mutumin kirki ne dalibin mutumin kirki malamin mutumin kirki ne sun yi zamani guda sai wannan dalibi yazo ya ce an Imam Bukhari yana cewa sai mun bincika ya tabbata a tarihi sun taba haduwa duk da an ce wannan mutumin kirki ne wannan ma malamin mutumin kirki ne to shi Imam Muslim yana ganin matukar dalibin mutumin kirki ne malamin ma mutumin kirki ne to idan wannan yazo yace an kawai zai iya ainihin damu damar a karba hadisin kai tsaye kuma inganta shi a daidai lokacin da Imam Muslim ya zage yana taraddi ga wani wanda ya saba wannan ka'idar shin wanda ya saba wannan ka'idar wane ne Imam Bukhari ne ko malam Muhammad ibn Yahya az-Zuhalimi domin dukkan waɗannan malaman guda biyu malaman Imam Muslim ne kuma dukkan su sun tafi akan wannan ra'ayin guda ɗaya amma shi Muslim bai yarda ba da yawanci malamai suna ganin cewa da Imam Bukhari yake ni kaina na taɓa daukan wannan ra'ayin amma na gane cewa ba daidai bane da Zuhal yake wannan ita ce ingantacciyar magana insha Allah haka babban malamin hadisi na kasar Yemen wanda ya rasu a hijira na da 1313 malam Abdurrahman dan Yahya al-Muallimi ya rubuta littafi ya sanya mishi al-ahadith allati tashhadu biha Muslim rahimahullahu fi bahth al-khilaf fi ishtirat al-ilm bil-liqa akan wannan matsala ce malam Yahya al-Muallimi ya rubuta ainihin wannan littafin Allah madaukakin sarki ya gafarta musu zamu ci gaba da tattauna wannan matsala yanzu kawai na dan kawo ta ne fisha ne wa ma ba za ka fahimci hakikanin me take nufi ba sai in an zo gabar da zan tsaya in yi misali a cikin karatun za a fi ganewa insha Allah Allah madaukakin sarki ya taimaka mana jama'ar musulmi kasantuwa yadda ainihin ake ta mini ishara akan ainihin wato lokaci yayi zamu saurara anan insha Allah ta'ala a gobe zamu karasa ainihin wato bayanin wannan muqaddima sa'annan insha Allah ta'ala mu fara karatun wannan littafin dan haka ko in ce sakamakon haka na ƙara karatun wannan littafin ya zama gobe din kuma da jibi ma'ana goben zamu karasa muqaddimar insha Allah sannan muka karasa muqaddimar insha Allah sai kuma ainihin jibi sai a fara ainihin karatu dangane da abin da ya shafi asalin littafin amma ina fatar dukkanin wanda yake da bukata daga cikin daliban ilimi a gobe idan zai zo ya dan riko ɗan kuɗi kaɗan wanda bai wuce naira ainihin 10 ba wanda zai sai wani photostat dangane da wata mas'ala mai muhimmanci da nake so in dan karanta ta koda sama sama ne amma ina son kowanne dalibi ya same ta a hannu ne ita ce mas'ala dangane da babuka da muke gani a cikin sahihu muslim a yau wanda malam fuadu abdul baqi shine ya fara diban su daga gefe da ba suke ya ainihin zuba su a cikin littafin shin waɗannan babukan imam muslim ne yayin su ko kuwa idan ba imam muslim ne yayin su ba waye yayin su idan ba imam muslim ne yayin su ba a ina suke a da kuma ya aka a yanzu suka dawo cikin littafin wannan ita ce matsala mai dan tsawo wanda za ta ja mana kaman minti 10 a gobe insha Allah ta'ala amma in ba haka ba insha Allah ta'ala zan takaita bayanai dangane da sharhohin littafin mukhtasarat na littafin sannan sai kuma bayanin tafan da aka rubuta akan littafin Imam Muslim sannan sai kuma bayani dangane da tsarin karatu amma da dimi bari mu fara fadi tsarin nawa karatun shine insha Allah ta'ala zan dogara akan nuskar nan ta malami na tun daga ainihin farko har karshen karatun insha Allah ta'ala zan kuma kawo dalilai na da suka sa zan dogara akan wannan nuska ba wai kadai dan shi malami na bane sai dan cancantar ita nuskar wanda ainihin ya tsaya yayin sharhi kuma aka bugata sannan insha Allah ta'ala zan yi bayani dangane da abin da ke da alaka game da wasu tsare-tsare amma kadan daga cikin tsare-tsaren shine zan ringa karanto matanin sannan sai kuma in zo in fassara da Hausa sannan inda ya kama zamu iya budewa daga cikin sharhohi to zamu fadi sharhohin da zamu dogara akan su da kuma dalilin da yasa zamu dogara akan su da kuma sharhohin da zamu yi takatsantsan kuma mu fadakar da mutane su yi takatsantsan da su insha Allah ta'ala ranakun karatun in Allah ya so za su rinka kasancewa asabar da lahadi ne daga karfe 4 da rabi zuwa karfe 6 na yamma dukkan asabar da lahadi insha Allah ta'ala wata sabuwa da na fadi ita ce karatun littafin sahih ko kuma karatun littafin sunanin nasa'i littafin sunanin nasa'i zan fara karantar da shi in Allah ya so daga ranar lahadi din nan mai zuwa naka wannan lahadi din mai zuwa muqaddimar sunanin nasa'i zani a yayin da zai zama ranar lahadi din wato ranar asabar ayi karatun sahihu muslim to ranar lahadi kuma sai mu muqaddima ta ainihin wato sunan nasa'i insha Allah ta'ala ita ma muqaddima ce wanda za ta zama hafila wanda ke cike da bayanai insha Allah ta'ala dan haka ya ku daliban ilimi muna aika muku da goran gayyata a ko ina kuke ku zo ku koyi karatun waɗannan alkhairai kuma ku je ku yada su a anguwannin ku da garurukan ku shine abinda tarbiyyar mu ta ahli sunna ta hukunta ayi karatu kuma a je a hakura ayi zaman ainihin karantarwa ai tarbiyar mutane akai da haka ne mutane ke jaruwa ba wai da laccoci kadai ba laccoci da wa'azozi to tunasarwa ne amma bai yiwa a zauna ba a karatu tuka na waɗannan manya-manyan littafai waɗanda ainihin malaman mu suka bar mana su sannan kuma sai karatu tukan aji wadanda ana nan ana ci gaba ana karantar da kowa daidai da gurgurdan karfin karatun shi. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Dan haka insha Allah ta'ala a gobe in dai ba ai ruwa ba daidai irin wannan lokacin za a zo a karasa wannan muqaddima. Kuma zan yi fatan kowa ya samu wannan ainihin wato kwafi wanda in Allah so za a fara sayar da shi tun gobe ainihin da ikon Allah. Magana ta farko kenan. Magana ta biyu wadda ita ce ta ƙarshe insha Allah ta'ala sunan nan Nasa'i shi kuma karatun shi zai rinka kasancewa a tsakiyar mako ne ko kuma a ƙarshen mako mu a wurin mu kenan a musulunci shine din ranar Laraba. Tafsiri zai rinka kasancewa din ranar Talata kadai. Nasa'i zai rinka kasancewa din ranar Laraba. Sannan Kitabul Kaba'ir din ranar Alhamis, ranar Juma'a Fiqhus Sira, sannan kuma ranar Asabar da Lahadi Sahihu Muslim.